yau muna 11 ga watan Jumada Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 13 ga watan 11 shekara ta 2024. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Muna cikin babul jinayat, babin da yake bayanin aljinayat, wato laifuffuka da kuma hukunce-hukuncensu a cikin addinin Musulunci, kamar kisan kai, kamar jima mutum ciwo, kamar karya mutum da gangan, kamar ɓata idon mutum ko cire mai kunni ko abin da ya kamata, wannan da ana ce mai jinaya. Mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babi din. Hadisi na uku cikin babi, malam ya ce wa ana Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, awwalu ma yuqda, farkon abinda za a yi hukunci da shi, bainan nasi tsakanin mutane, yawmal qiyamati ranan alqiyama, fid dima, a cikin al'amuran da suka shahi jini ne, kisan kai da abinda yake koma bayan shi. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Hadisi yana nuna mamu girman wato sha'anin jinin dan adam, domin ba komi yasa aka fara da shi ba sai saboda kasancewar shi ya yi mahimmanci daga komi, kuma ya fi girma daga wani shi daga cikin wato abubuwa irin na zalunci tsakanin bayi. Duk wani abu da ya shiga tsakaninka da mutum, in dai ba jini ba ne, to za a jinkirtar da shi sai an kare da jini. In jinin shi ka taba, in karya shi kai, in cire mai hannu kai ko kafa, ko ɓata mai igiya kai, ko kashe shi kai, sai an fara duk cikin haƙoƙin da suka shafi mutane, wannan shi ne mafi girma. Saboda girman shi ne ma Allah subhanahu wataala zai fara da shi ranar alkiyama. Hadisi yana nuna mun wato tabbas fa mu shirya akwai ranar alkiyama, kuma in mun ji alkiyama akwai hisabi, akwai hukunci, akwai sakayya ranar alkiyama. Wannan hadisin bai ci karo ba da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu salatuhu. Ko bai ci karo da shi ba, domin na ana maganan haƙoƙin mutane ne cikin wannan hadisi da muke karatu. Wancan kuma na sallah yana maganan haƙƙin da ke tsakanin Allah da bawa. Haƙoƙi tsakanin mutane za a farawa da jini, haƙoƙin da ke tsakanin Allah da bayan shi kuma za a farawa da sallah. Ta haƙoƙin da Allah ya rataya maka da sallah za a farawa, in ta gyaru to mutum ya tsira, in ta bace kuma mutum ya hallaka. Allah ya kiyaye. Saboda haka hadisi yana nuna mana mu yi takatsantsan game da haƙoƙin bayin Allah, musamman ma waɗanda suka shafi jini, domin kan mummunan sakamako ya samu mutum sakamakon ya ci haƙƙin mutane. Kaga mutanen da suke kashe mutane da haƙƙi ba, suke taron mutane su kashe su, su kwace musu dukiya, su mamatansu da ƴaƴansu faɗe, ko su shigo cikin gari ita halba halbakan mai uwa da wabi, duk wanda ya gudu su halbe shi, ya kake ganin sakamakon su ranar alkiyama? Ɗaya ma in ka kashe ya za ka ƙarewa gaban Allah, ballantana ka kashe mutane. Ka ji wani mutum ana mai tambaya yana cewa mutum goma ya kashe, wani ya ce mutum 15 ya kashe, wani ya ce 20, wani ya ce gaskiya suna da yashi bai ma san ya kasa ba, ya kashe da yawa. to mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye ranar da zai tsaye gaban Allah subhanahu wataala domin Allah ya mai hisabi ka ji tsoron wannan rana abinda ka ji Allah subhanahu wataala ya ce da shi za a farawa ka san ba karaman abu bane kuma ka san sakamakon da zai biyo baya ba karamin sakamako bane tunda aka ce da shi za a farawa mana koda ka ci kudin wani ba za a fara da wannan ba ko ka yi gulmar wani ba za a fara da wannan ba ko ka bata sunan wani ba za duk wanda za a farawa da shi shine wanda yake da alaka da jini shine gaba duk wani ake da kacin mutum to bai kai munin ka taba jinin mutum ba ko kisa ko ka ji mai ciwo ba da haki ba da gangan kuma kai Allah ya kiyaye mu wayan samura tarihi na gaba malam yace an karbo daga samura radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man qatala abdahu duk wanda ya kashe bawan shi qatalnahu zamu kashe shi wa man jada'a abdahu wanda ya cire ma bawan shi hanci jadana hu zamu jawo shi mu cire mishi hanci kaji kine manan jada'a wa man jada'a abdahu wanda ya cire ma bawan shi hanci jadana hu mu ma zamu cire mishi hancin da ya cire ma bawan shi asalin kalmar jada'a ana amfani da ita ne akan cire hanci kasa takobi ka karshe hancin mutum ya cire amma ana yi amfani da shi wurin cire duk wani abu da za a cirewa ga jikin mutum kamar kunne kamar lebo ka sharba lebon mutum ya hita to duk wanda ya mabawan shi mai gida ne da bawa fa ake magana duk wanda ya mabawan shi haka to sai mun mai hakan rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi wal arba'a da kuma malamai guda hudu ma sun ruwaito shi wa hassanahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi yace hadisi mai kyau wa huwa min riwayati al-hasan al-basri kuma yana daga riwayan hasan al-basri hasan al-basri tabi'i ne al-majrin sahabbaini babban malami ne Allah ya bashi dimbin ilimi mai yawa na sunna da alqur'ani mai girma duka Allah ya hada mishi ya bashi wa huwa min riwayati al-hasan al-basri yana daga riwayan hasan al-basri hasan al-basri ya rasu shekara ta 110 bayan manzo Allah an samura daga samura wa qad ikhtulifa an yisabani fi sama'ihi minhu a cikin sauraren shi daga wato samura malamai maganganu uku gare su game da cewa shin Hassan al-Basri ya ji hadisi daga samura ko bai ji ba Ibn Ma'in ya ce bai ji wannan hadisin ba bai ji komai bai taba jin hadisi daga gare shi ba ko guda daya magana ta bi kuma suka ce ya ji hadisin al-aqiqa a wurin shi hadisin al-aqiqa hadisin da yake maganan wato ragon da za a yanka ma da idan aka yi shi sati wannan hadisin ne kadai yaji da kunnan shi daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wato samura ibn al-madini kuma ya tabbatar da cewa hasan al-basri ya ji hadisi daga samura dan haka malamai sun yi sabani shine kaji nan malam ya ce wa qad ikhtulifa hakika an yi sabani fi sama'ihi a cikin sauraren shi minhu daga samura ina bayinta idan mutum ya ce wane ya bani labari dole ne sai an tabbatar da ya ji labarin da kunnan shi daga wane din a ilimin hadisi muna bayinta to akwai binciken da malamai suke yi in suka bi diddigin tarihin mutum za su iya gano ya ji hadisin ga wannan malamin ko bai ji ba wa fi riwayati li abi dawuda cikin wata riwaya ta abu dawuda wannan sai da imamin nasai biziyadati da ziyadan waman khasiya abdahu khasaynahu, duk wanda ya daddake ma bawan shi marina mu ma za mu daddake mishi marinan shi. Wa sahha al-hakim hadhihi ziyada, wannan karin Imam al-Hakim yace kari ne ingantacce. To riwaya ta farko wanda babu wannan karin, waman khasu ya abdahu khasaynahu, wannan riwaya tunda an yi sabani haka dauki yawancin maganan malamai sun ce wato Hassan al-Basri wanda ya ruwaito hadisin daga Samura bai ji hadisin gare shi ba. To kenan akwai yankewa ta isnadi, kenan hadisin yana da rauni. Idan muka dauki kuma wadanda suka ce ya ji hadisin gare shi, ya tabbata cewa ya ji hadisai gare shi, amma wannan to shi kenan hadisi ya inganta kenan. To in ya inganta kenan, hukuncin da yake bayyana mamu tabbatar da kisasi a cikin ayyuka na laifi, taba jikin mutum, jima mutum ciwo ko cire mai wani abu, cewa duk wanda ya kisa da gangan ko kuma ya bata wata gaba daga cikin gabobin mutum da gangan, to lalle sai an rama mashi da irin yadda ya yi za a mashi. Tunda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, man qatala abdahu qatalnahu wa man jada'a abdahu jada'nahu. Yanin kaga akwai kisasi ko yadda ya mabawa haka za a yi mashi. Sannan hadisi yana tabbatar da wato kisasi tsakanin bawa da mai gida. Idan mai gida ya taba bawa sai an mai kisasi. Kuma kaga a kaidar musulunci mai gida mai gida ne, mai gida da ne, shi kuma bawa bawa ne. Kuna ganewa? Shi mai gida ba da ne, shi kuma bawa bawa ne, kuma tsakanin da da bawa babu kisasi. Amma hadisi yana bayyana akwai kisasi, domin Allah ya ce al-hurru bil hurri, ana kashe da da da, ana ma da kisasi da da, wal abdu bil abdi, ana ma bawa kisasi da bawa. Kaga Allah ya bambanta da da da, bawa da bawa. Nan kuma hadisi ya tabbatar da cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe bawa kashe shi zami, duk wanda ya cire ma bawa wani abu ma cire mai zami. Sake nan nan hadisi yana nuna ana iya yi. Muna fahimta ko? To kuma ita matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta. Dukkan mazhabobi guda uku, Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila, dukkan sun tafi akan cewa akwai haka din. Muna ganewa ku, sun tabbatar da kai ba ai tsakanin bawa da mai gidan shi babu kisasi. Abu Hanifa ne yace kawai yi za ai, amma dukkan su sauran sun ce ba ai. Muna fahimta ko? To da haka malamai suka ce mai yiwuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nihi, duk mai gidan da ya zama kama karya ga bawan shi, ya mai aika aika har ya kai ga salwantar da ran shi, saboda yana ganin ba komi bane, yayi ko oho da ran wannan bawa din, ya rena ran wannan bawa da gangan, yayi kuma da gayya da bakin ciki da keta, to sai a kashe shi. Muna ganewa ko? Amma in ba da irin wannan sifa ya kashe shi ba, to ba za a kashe shi ba. Saboda asali akwai bambanci tsakanin ɗa da bawa. Ɗa ɗa ne, yana da daraja, yana da matsayin da bawa ba ya da shi. Domin shi ɗa dalilai sun zo a kan duk wanda ya sai da ɗa ya ci kuɗin shi, Allah zai haramta mai aljanna. Ɗa shi kuma bawa dukiya ne, sananna abu ne. Kana da bawa kana iya kai kasuwa ka saida, kana da bawa kana iya tashi cikin masallaci ka ce ga bawa na nan wake sayi, kuma ka yi daidai saboda dukiyar ka ce. Amma da ba za ka mai haka nan ba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya tayar da dan mutum intacce ba bawa ba, ya saida ya canja kuɗin, to Allah sai ya haramta mai aljanna ranar alkiyama. Amma bawa an gaya mai haka nan, to kaga akwai bambanci tsakanin bawa da ɗa. Don haka mai gidan bawa idan ya aika aika da gangan da gayya da keta da bakin ciki da haushi da wulakanci ya kashe bawa, to sai a kashe shi. Idan kuma ba da haka ya ba, to ba za a kashe shi ba, saboda yana da bambanci da ba yana da bambanci da shi da bawa. hadisi yana nuna mamu kisasi cewa idan man jada'a abdahu jada'nahu, duk wanda ya cire ma bawan shi kunne ko hanci ko lebe sai mun cire mishi. To ya ne za a cirewa? Sai a diba ga daidai yadda ya yi mishi, daidai inda ya cira din sai shi ma a yanka nan wurin, in duka ya sharbe shi ma sai a sharbe mishi. Saboda haka wurin kisasin nan dole sai an tabbatar da sharuɗa guda uku. Sharadi na farko, a tabbatar da ba a wuce iyaka ba wurin ramawa. In hanci ne, a tabbatar da daidai yadda aka yi, shi ma a yi mai yadda ya yi. In kunne ne haka nan, in leban shi ne daidai yadda ya cire ma mutum leban shi, ba a cire mashi. In ɗan yatsa ne haka nan za a yi, dole sai an tabbatar da ba a wuce iyaka ba. Sannan kuma ba za a yi kisasi ba sai idan gaɓoɓin sun yi kama da juna, sun akwai irin su ga jikin wanda ya aika ɗin, in babu kuma shikenan kaga sai a yi wani abu daban. Sannan kuma ana diba a gane ritosu a wurin lafiya da cika. Gabar da ka cire ma mutum, in an tashi cire maka irin ta, taka lahiyayya ce irin tashi, cikakka ce irin tashi, koko ba ta da lahiya, koko tana da lahiya amma ba cikakka ba ce, duk sai an diba wannan, sai an yi nazari. Ko kuma mutum ya dandake bawan shi, dandaka. Nan ma kaga an tabbatar da mi, an tabbatar da kisasi, duk wanda ya ma wani dandaka ta mare na, shi ma sai a dandake shi. Domin ya dandanu ko da shi, san cewa ba daɗi. Sai a tabbatar, sai a je a auna. A auna mare na wanda aka dandake da adiba ga yayani suka lalace, sai a zuwa mai irin hakan. Ko ba haka nan ba? Saboda haka wannan yana nuna wato kyautatawa addinin musulunci. Wannan shi ne daidai, shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da rashin ayyuka na asha tsakanin musulmi. In ba wannan ba, ba za a bari ba, ba za a daina ba. Kullum sai an ce an yi ɓanna kaza, wuri kaza an yi ɓanna, ba a bari. Amma mutum ya san in ya yi ramawa za a yi kaka, sai ya bari. Allah ya kiyaye mu. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن كرب حديثي لك عمر بن الخطاب الله قال ما شرداتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي لا يقاد الوالد بالولد ما أما ما يفيك ساسي صبود ليش ma'ana idan uba ya kashe da shi kenan ya kashe banza shi ne ma'anan wannan ba za a rama madan ba. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito shi, wa Tirmidhi, ne Imam Tirmidhi, wa Ibn Majah, da Ibn Majah, wa sahahahu Ibn al-Jarud. Ibn al-Jarud ya ce hadisi ne ingantacce, wal Bayhaqi, da kuma Imam al-Bayhaqi duk sun inganta shi. Wa qala Tirmidhi, shi kuma Imam Tirmidhi ya ce innahu muttaribun, ya ce hadisi ne muttarib. Hadisi muttarib shi ne wanda yake da sabani cikin isnadi, sabani cikin matani. Wa ikhtilafi sanadin aw matani muttaribun inda uhaylil fanni, haka mai baiquniya yace ko. Hadisin da yake da sabani cikin isnadi, hanyar hadisi, ko kuma cikin matanin hadisi, aka rawaito shi, kuma wata riwaya ta saba ma wata, to muttarib kenan, yana karkarwa. To karkarwa shi ne sabani. Saboda haka a wurin malaman hadisi muttarib ne, amma kuma su malamai sun inganta shi. Albani ya ce wannan hadisi yana yin nuni, ko kuma hanyoyin hadisin in an tattara su gaba ɗaya suna nuna cewa hadisi ingantacce ne kuma tabbatacce ne. Saboda haka hadisi ya inganta kenan, ba mai rauni ba ne. Hadisi yana yin nuni akan cewa lallai ba a kashe uba saboda ya kashe ɗan shi. Domin me uba ko kuma ɗa wani ɓangare ne daga mahaifi, haka ne ko? Haka nan ɗan ɗa, idan uba ya kashe jikan shi, nan ma ba za a kashe shi ba. idan ya kashe dan jikan shi ba za a kashe shi ba, idan ya kashe dan jikan shi ma ba za a kashe shi ba, tun daga dan shi zuri'ar dan shi gaba daya in ya kashe su ba za a kashe shi ba, sai dai ladabtarwa ne haka, amma dai shi ba za a kashe shi ba. Muna ganewa ko? Ba za a kashe ba. Maza da mata dukkansu jikokin shi maza da mata duk wanda ya kashe ba za a kashe shi ba. Haka nan ita ma uwa, kamar uba take da uwa da kaka da kakakka duka, ko da yake da waya samu kakakka ba yiwa, to makaddarawa dai ne ake yi, da za a samu to duka ɗaya ne, kakanni gaba ɗayansu su ma duka haka ne, ba a kashe su saboda sun kashe jikansu maza da mata. Muna ganewa ko? Wannan hadisi malamai guda uku suka tafi akan ba gudu ba ja da baya game da cewa idan uba ya kashe ɗanshi ba za a kashe shi ba. Muna ganewa. Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila duka sun tafi, Malikiya suka ce a'a sun yarda, amma in ya kwantar da ɗan ya kada shi kamar yadda ake kada rago ya yanka shi to sai an kashe shi. Amma in ba haka nan ya mashi ba to shi kenan jinin shi ya tafi ga banza, ba za a kashe uban ba. Me yasa musulunci ya ce ka a kashe uba saboda ya kashe ɗa? Saboda uba ya yi ɗa tausayi, tun da kaga har ya kashe shi to akwai abin da aka yi. Uba shi ne yake ma ɗan shi hidima saboda ya wanzu, saboda ya rayu, saboda ya ci gaba daga inda shi ya kare. Amma shi da yana son uban shi ne saboda alherin da yake mishi. Ko ba haka bane? Akwai diya suna nan da yawa ba son uwayensu, saboda uwayen ba su da kodala. Suna nan yanzu musamman zamanin nan da muke ci. Kuma da matan haka nan ne galibi. To amma yanzu abin da yake ciki kenan. To shi yasa aka rinjaye da bangaren uba akan bangaren da. Da yana ya kashe uban shi dan gado. Diya da yawa suna nan suna ganin uwayensu sun dare musu wuri, da Allah su gusa, su ba su wuri mana. Su dan sakata su ma su dan walwala. Suna nan da yawa. Wani ba da zai ba da kuɗi ya ce in haka kawo mai labarin uban shi ya mutu, zai baka tukunci. Nan? To ka gani kana ce babanka giwa. Kana kaskantar da babanka. Babanka ko wanda ya kai darajar shi dan adam wani. Da zan ji cewa Allah kar giwa mu ci nama. To giwa cin naman ta ake. Babanka in ya mutu kada shi za ku cinye. A ga wannan misalin bai ba. To da haka aka rinjayar da bangaren uba akan bangaren da. Amma shi da in ya kashe uba kashe shi ba. Saboda mi? Kamar yadda muka faɗi. Saboda tausayin shi ba ya da irin tausayin uba. Tausayin uba ƙarshe ne. Uba zai iya ba da komi. Dan ya yi maka wani abu na ci gaba ga rayuwarka, amma kai ba ka iya ba da komi naka. Saboda mi kana ganin tashi ta kare fa. Mu ma an yi ina ne zaya. Mi za a mashi ci gaba, wata gaba ce za a yi ta yi. Ne ba gaba kabari ba. Sai kuma kana ganin yanzu sabon jini ne duka shekarar yawon duniya da sauran shi. In 20 gare saura ja 40 ko 60 nan gaba. Kana mai dogon tunani da dogon hange, shi kuma gajere yake maka. Dan ka mutu ba ya mamaki ce to ai da ma an sha ruwa. Da haka kai in ka kashe uba sai an kashe ka, amma shi uba in ya kashe ka ba za ka kashe shi. Kuma duk malamai sun yi tabaki akan wannan, sai Imam Malik ne kadai ya ce shi ma ya kaga cewa in ya kwantar da shi ya kada shi kamar yadda ake kada rago ya sau kaya yanka to sai a kashe shi, amma in ba haka nan yayi ba da irin kisan da ya mada to shi kenan. Allah ya samu dace. Saboda haka dai kenan ba a kashe uba saboda ya kashe ɗan shi. Wa ana bi Juhaifa radiyallahu anhu an karba hadisi daga Abu Juhaifa Allah ya kara masa yarda qala yace qultu li aliyin nace ma sayyidina ali radiyallahu anhu hal indakum shay'un shin ko akwai wani abu a wurin ku usuwa da kusuwa shi Abu Juhaifa yana tambaya Ali da yace ko akwai wani abu a wurin ku kusuwa kenan da sahabbai ba shi ma ba sahabin bane na'am yana ne ahlul bait ko jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Ali jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da baban shi da baban manzon Allah uwa ne uba daya kuma gidan manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallama kuma gashi aure da diyan manzon Allah wanda manzon Allah dai ya fi santa a cikin diyan shi annabi manzon Allah ya ce ita tsoka ce ga jikina ni ma tsoka ce a jikinta abinda ya bata mata rai yana bata mana rai abinda ya faranta mata rai yana faranta mana rai an ce da ita da manzo Allah kamar an tsaga kara da tafiya da magana da komi iri ɗaya ne sai dai ita kawai ya mace ce komi da komi tana kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana aure da ita kuma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Hassan da Hussein suna nan tare da shi sai ga Fatima radiyallahu anha da Ali radiyallahu anhu suka zo suka zauna gaban manzo Allah sai manzo Allah lallabe su da zani manzo Allah ya ce Allahumma haulai ahlul baiti wadannan sune iyalin gidana ko kaga ya tabbata su ma iyalin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na gaba gaba to ya tambaye shi hal indakum shay'un min alwahyi ghayru alquran a wurin ku akwai wani abu na wahayi ba qur'ani ba ko ahlul bait ma'ana manzo Allah ya keɓance ku da wani abu wanda bai keɓanci sauran sahabbai da shi ba banda alqur'ani banda karantarwa alqur'ani akwai wani abu da manzo Allah ya ƙara muku fiye da sauran sahabbai qala la sai sayyidina Ali ya ce a abab wallazi falaqa alhabba na rantse da Allah wanda ya caga kwaya inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah ne wanda yake caga kwaya in ka binne ta a kasa ya bude ta sai ta tsiro sama Allah ne yake wannan ba kasa ba Allah ke sa kasa ta bude ta me yin shine Allah subhanahu wataala wace wallazi falaqa alhabbata na rantse da Allah wanda ya caga kwaya wa bara an-nasama kuma na rantse da Allah wanda ya halicci rai rai ita ce nasama dai nan mun karanta cikin ishmawi ko Allahumma ighfir li hadhihi an-nasama idan ka zo kai iske ana sallar gawa baka san namiji ne ko mace ake ma ba sai ka ce Allahumma ighfir li hadhihi an-nasama Allahumma ighfir li hadhihi an-nasama rai ba shikenan ba in ma namiji ne dai rai ne in ma mace ce dai rai ce ba shi kenan ba ba sai wa zaka tambaya kowa na cikin sallah ka zo gurin kunna wanda Allah namiji ne yake musalla ko mace baka san wane ne yake musallar gawa ba namiji ko mace kawai sai ka ce Allahumma ighfir li hadhihi an-nasama sai ka zanja ambatan nasama wa bara an-nasama na rantse da Allah wanda ya halicci rai bara shine halitta albari'u alladhi yabra'u alladhi yakhluqu wanda yake yin halitta illa famun yutihi Allahu rajulan sai dai fahimta da Allah subhanahu wataala yake ba wani mutum fil qur'an a cikin alqur'ani ita kadai ce amma manzo Allah mu ahlul bait bai keɓance mu da wani abu ba wanda ba alqur'ani ba sai dai qur'anin kuma Allah ya ba mu fahimtar shi muna ganewa ko wa ma bi hadhihi sahifa da kuma abin da yake cikin wannan takardar yana rike da wata takarda ya gwada mashi yace sai fa abin da yake cikin wannan takarda qultu Abu Juhaifa yace sai nace wa ma fi hadhihi sahifa menene ke cikin wannan takardai? Kala sai ce al-aql. Me al-aql? Diya. Kaga Larabci ko? Sai ya bada bani. Ba hankali ba. Nan ba hankali ba, ana nihin diya. Abin da yasa ake kiranta da sunan diya, ake kiranta da sunan al-aql, hankali. Al-aql kalma ce dama, hankali ma an kira wato mutum da cewa yana da hankali, saboda hankalin ke daure ka. Asalin kalma al-aql daurewa ke. Hankalinka yana daure kai, yana ka wasu abubuwa. Baka wanda baka ce ma mutum ake ya kwance ba. Yanan kaga babu hankalin ya kwance. To kalma al-aql tana nihin daurewa. Ga nan cikin hadisi manzo Allah ya ce ta'adul qur'ana fa wallazi nafsi bi yadi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uqliha. A cikin da baibayinta hankali da baibaya yake maka ya darme ka ya hana ka yin abin da bai kamata ba, in kuma ka kwance shi kenan sai kai ta aikata abin da kaga dama. To al-aql shine daurewa. Abin da yasa aka kira da wannan suna, saboda yan aka kawo diya a farfajiyan mutunan da aka kawo madiya zamanin jahiliya, in suka zo sai su daddalme waɗannan raƙumman da suka kawo na diya a cikin hilin gidan mutunan da aka kawo madiya, ga turakudu sai a daddalme su. Daga nan ne aka samu kalma al-aql, diya sai a kirata da sunan hankali, ma'ana daurewa, saboda ana daddalme raƙumman diya da aka kawo gidan mutum. Daga nan ne aka samu kalma. To yace sai dai diya, sai bayanan diya cikin wannan takarda da manzo Allah ya bani. Wa fikakul asir, da kuma fanso wanda aka kama. Al-asir shine wanda aka kama. Wa yatiman wa asira, asir shine fursu na wanda kafirai suka kama, abokan yakin ku, abokan gaban ku suka kama musulmin ku. To bayanin yadda za a fanso su da abin da ya kamata da yadda za a yi fansa din duk shine cikin wannan takarda. Fikaku kuma kalma ce, ana cewa fikak in aka bude idgami din, in kuma an so sai a ce fakku. Ga yanan fakku raqaba, fakku ai kaga shadda ke akwai, asalin shi fakaku, fakaku sai aka yi idgamu al-kafu fil kaf, ya zaman to idgamu mutamathilaini, idgami ne mai kama da juna, hukuma ta jawidi kuma dada. To ana cewa fikak, ana cewa fakku, fakku raqaba, kwance bawa, kwance wuyan bawa, domin bawa igiya ake darba mai ga wuya, kwancewa yana nuna ya zama daki na an yanta shi. To ka kwanto shi, ka kwato shi daga hannun kafirai, ko da ƙarfi da yaji ko kuma da biya. Wala yuqtalu muslimun bi kafirin, kuma ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ko ya fitar da shi, wa Abu Dawud da Abu Dawud duka sun fitar da shi, wa Nasa'i da Imam an-Nasa'i duka sun fitar da shi. Min wajhin akhar, daga wata huska ta daban, wata hanya kenan ta hadisin daban. Ana aliyin, daga sayyidina Ali. Wa qala fihi, sayyidina Ali ya faɗa a cikin wannan takardar an rubuta, almu'minuna tatakafa'u dima'uhum, mu'minai jininsu yana daidai da daidai, ba bambanci tsakanin talaka da mawadaci, tsakanin mai shugabanci da talaka, tsakanin malami da jahili ba bambanci. In dai masu imani ne to jininsu ɗaya ne. Idan malam ya kashe almajiri sai a kashe shi, idan almajiri ya kashe malam sai a kashe shi, idan talaka ya kashe mawadaci a kashe, in mawadaci ya kashe talaka a kashe shi. Shine ma'anan tatakafa'u dima'uhu, jininsu yana zama duka ɗaya ne. Wa yas'a bi dhimmatihi adnahum, kuma yana ƙoƙari da ba su kariya mafi ƙarancinsu. Ma'ana wanda shi ba ya da wata daraja, shi ba malami ba ne, shi ba shugaba ba ne, shi ba waziri ba ne, shi ba wani mai matsayi ba ne, ba mawadaci ba ne talaka, to yana iya amintar da kafiri a cikin ƙasar musulmi. kuna gane wa yawa kafiri yana iya kiran wanda shi ba kowa bane a cikin kasa yace yana zo ya zo kasar su ya kasuwanci ko ya ziyara yace mai ka shigo ya aika mai visa je ne mai visa ya tura mashi in ya shigo wannan kariyar da ya ba shi shigo kasar musulmi wannan kariyar to da ita yana iya shiga ko ina dan haka tambaye sai ce wane ya bani kariya da izinin wane na shigo kasar nan a tsarin musulunci yayi duk wanda ya taba shi to ya ci amana alƙawarin Allah saboda wani ya mai alƙawari za a tsare shi ya zo ya tada alƙawarin kuna ganewa shine ma'anan wa yas'abi zimmatihim adnahum zimmatuhum shine amanasu la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma zimma shine amana ka amintar da kafiri ko yaki kuke da kafirai in wani kafiri ya shigo kasar ku da irin wannan amana din to duk wanda ya kashe shi ya ci amana Allah saboda mi an mai shigo shigo ne ba zurfi ko ba haka ba an ce mai ba wanda zai taba ka kuma aka zo aka taba shi mi kenan kaga an ci amana wa hum yadun kuma su ma wasu imani yadun wato haka suke dunkule suke alaman siwahum akan wanda ba su ba ana suna son junansu suna runguman junansu suna kamnar junansu suna taimaka ma junansu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ruhamahu bainahum masu jin kan juna ne masu tausayin juna ne masu runguman junansu ne haka ya kamata kuma musulmi su zamanto mu rungumi junanmu mu so junanmu mu kaunaci junanmu dukkan mu bayan Allah ne ya kamata kowa ya ta kanshi ba yanzu musulmi galibin mun koma kaman muna kiyayya da juna kaman muna rayuwa ne musulmi da kafirai mu ko muna rayuwa ne musulmi da musulmi rayuwar da muke yanzu ba ta da kyau gaskiya rayuwa kowa ita kanshi ba rayuwa ce mai kyau ba rayuwar ka ji musulmi na baka haushi ka rasa wanda za baka haushi sai musulmi wannan ba rayuwa ba ce ba inda za mu taya da irin wannan rayuwa sai dai mu yi ta taya cikin wulakanci da kaskanci Allah ya kawo mana ƙarshen su amma ba haka ba haka za mu yi ta zama ba ci gaba kullun ci gaban mu na mai gina rijiya ne dole sai mun rungumi junanmu muna son juna mun tausaya ma junanmu sa'annan mai Allah zai tausaya mu ya kama mu wala yuqtalu mu'minun bikafir ba a kashe mumini saboda ya kashe kafiri wala du adin fi ahdi aka ma mai alkawari a cikin alkawarin shi ba a kashe shi kafirin da ya dauko alkawari zai yi sati kasakku a cikin wannan satin duk wanda ya kashe shi to ya saba ma Allah ya saba manzo Allah shine ma'anan wala du adin aka ma mai alkawari ba a kashe shi fi adi a cikin alkawarin shi ma'ana yarjejeniyar da ke tsakanin ku da shi ba a kashe shi yadda ya zo kasar ku lafiya haka za ku raka shi fitar da kasar ku ko ba kasar shi lafiya in ba ka mutum da farko ba in kun san kashe shi za ku kar ku bari ya shigo muku kasa wa sahabul hakim imam al hakim ya hadisi ne ingantacce wannan hadisi yana nuna wato tabbatar da cewa ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri domin mai kafiri jinin shi bai daidai da na musulmi ba wannan mazhabin malikiya ne da shafi'iyya da hanbaliya Abu Hanifa kuma yace eh ba duka ba idan musulmi ya kashe kafirin amana to za a kashe shi in kafirin amana ne kawai amma in kafiri ne haka kawai wani kafiri can waje to babu laifi ba za a kashe musulmi saboda ya kashe shi amma shi kafiri ana kashe shi saboda wa saboda ya kashe musulmi wannan babu sabani tsakanin malamai kuma hadisi yana nuna haramcin kashe kafirin alkawari wanda aka ma alkawari daga kasar sai yau kasar musulmi ba haramun ne a kashe shi matukar dai yana rike da wannan alkawari tare da musulmi muna ganewa ko kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala muahadan lam yarah ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafinin amana ba zai ji kamshin aljanna ba. Kafiri ne ba. Ba addinin ku dai ba, amma tsakanin ku da shi akwai alƙawari. To duk wanda ya kashe shi ya kashe wa. Sai an kashe shi, ko kuma duk wanda ya kashe shi to ba zai ji kamshin aljanna ba, ka san kawai yayi mummunan aiki. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Inna muka faɗa dai da Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ya yabe mu, ba ta mu yi. Ya da ruka bi. Ya da. Ya kare mu wala.
Ya ga.
Ko bismillah man.
A kan yanzu. Eh? A kan yanzu ko a fara tambayo.
A fara saboda.
A tambayo.
A dai fara ga mu
kan. Assalamu alaikum. Akwai ta uwa cikin an agaji da ke mark nan inda ake wankan gawa. Allah kadarta ta tai bona wajen sassabe ko hidda wani abu sai abun gadin gatari ya bugan mata kawa. Allah kadarta sai kawata ta tabo yanzu halin dai da ake kuma wannan ciwon na abun ga ya shiga wanda ake cewa yawa kansar ya shiga kenan kawata lalace dole sai ai hidda ta. Shine ɗan uwa suka kawo zancen a ga musulman kuma ka ce kenan sai mu yi sanarwa insha Allah. ‘Yan agaji ga takardun nan ba, ‘yan agaji sai su tashi a ɗan kewaya a samu mata abin da za a haɗa don saboda a hidda mata kawa ɗin. Allah saka mu kowa da alheri, Allah ka
rahama. Sha'ala. Sha'ala. Minti biyu. Ko? Ko ɗaya a karanta sai a kira sallah.
To shi, wani ke tambaya gartala ya ce in ya zamanto baƙi sashi, namiji ne a waya hidda ma mace wani ɓangare wanda shi bai da. To ziya za a yi tun da shi dai da wannan ɓangaren.
Shi ne sai a diba a ga abin da ya kamata. Namiji ne ya ɓata ma mace wani ɓangare na jikinta wanda shi kuma a jikin shi ba irin wannan abu. Sai a diba a ga abin da ya kamata. Alƙali za a diba a ga abin da ya dace. Bari yanzu duk munan muna karanta hukunci ba ya ke ba. Muna karanta hukuncin Allah ne kuma komai wanda yadda za a yi ba za a yi.
Ta biyo hukunci.
Bari muna wada hukuncin Allah ne kawai. Na'am. Shi kenan. Ba wata. Lokaci ya bara ki da sallah. Wai mene hukuncin namijin da yake ma mata yankan akaiwa? Ba ya da kyau. Haramun ne. Haramun ne namiji ya kama hannun mace yanke mata farce. Inda ba matar shi bacci ko ɗaya shi. Ko magajiyar shi ko ƙaunar shi. Inda ba mu harrama shi bacci to haramun ne. Mata sai su dage su ma su samu mata masu yankan farce. Bai dace ba namiji yanke mace farcen ta ba. Na'am. Wai yana tambaya dangane da sami Allahu liman hamida illi mai ya faɗi. Sai ya faɗe ta kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu sa'annan su ma mu za su cewa sami Allah sannan su ma su ce rabbana wa lakal hamdu. Koko ba matsala din sun baɗi inda ya ce sami Allahu liman hamida. Da liman ya ɗago shi kenan ya ce sami Allahu liman hamida. Ai ƙarin da yake yi ba a yin shayi. Ko? Liman ba ya ce ya sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko yana faɗi. Sai dai ya faɗi ta sami Allahu ita yake bayyanawa. To kenan ka ga da kaji da kai sai ka ce rabbana wa lakal hamdu. In ka so ma kana ya ce ya sami Allahu liman hamida. In kuma ka so kana ya tsayawa da rabbana lakal hamdu. Na'am.
Yana da wani kawo da ke amfani da adaji amma su kama wani da suna yanka kuma suna da ya kwanta da suke hana yanzu ya dawo gari
mutum ne ya yi aikin soji wai to suna da wukake cikin daji in sun samu wani abu suna yankawa da ita ko suna yanke yanke dai da ita wani lokaci ma ya kama su yanka mutum sai su yanke to wannan wuka ya zo da ita cikin gari wai yana yi amfani da ita wurin yanke yanke ko ya ara ma wani mizai hana ba dai an wanke ta ba shikenan to me yana iya da ita babu haramci a ciki na'am akwai wata mace da take bara addu'a za mu danta abin nan fashi na jarin zuciya a ƙasar France tana bara addu'a Allah ya sa a kare lafiya to Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya dukkan marasa lafiya mu musulmi Allah ya ba su lafiya lokacin da liman yake addu'a wai a ƙarshe ta hudu ba ko ya halitta ma musu daga hannunsu ba a daga hannu sai da zaki amsawa ba sai an daga hannu ba amsawa da yake ana ammana wa liman na Allah ka ba mu tsana amin Allah ka kare mu amin shikenan ka ba mu kuɗi amin ka ba mu mata masu yawa masu albarka amin ana ta addu'a ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin amma ba sai an daga hannu ba na'am ba a sallah jikin kabari in dai ba sallar gawa ba ce wurin hitawa kuma daga makabarta ba sai an yi wata addu'a ba addu'a ta shiga kawai ake yi amma ana yin sallah cikin kabura ta gawa kamar wanda bai samu sallah nan ba morgue ko kuwa gidan mamaci ya tafi can yana iya mutane sun watse mata sallah nan tana cikin kabari ko ba ka garin aka yi in ka zo ka kai ziyara kabarin sai ka yi mai sallah ya halitta ta gawa ita kada ya halitta sauran salloli bai halitta a yi bace na'am
ya hukunci wanda
Hukuncin? ba da gangan ba ne inda ba mota ko moto ka ɗauko ka bige mutum da gangan ba kana tafiya a gidda ba ka kashe shi ko kuma kai cikin motar ka yake aka yi hadarin kai ne direba ka gani kenan shi baya ma yake zanne saboda mutum bai da laifin komi wurin Allah banda ka fara da mutum za a yi kawai ba abin da za a yi Allah zai yafi maka Allah ya yafi mana shi kenan ko to akwai wanda ya samu karuwa ta ɗan namiji yana baran addu'a Allah ya sa mai albarka Allah ya sa ɗan ƙwarai ne ɗan kirki ne mai amfanin al'ummar musulmi ne Allah ya sa makaranci ne mai aiki da karatun shi Allah ya sa wanda zai amfani uwaye ne duniya da lahira wanda zai amfani al'ummar musulmi gaba daya dukkan yaran mu ma Allah ta'ala ka sanya su masu amfanin iyaye masu amfanin al'umma masu amfanin addini Allah ka sa karuwa addinin musulunci ce ya Allah Allah wadanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana farin ciki a cikin rayuwarmu waɗanda ba su da lafiya suna nan ko suna likita ko suna gida suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka sa su tashi ya Allah Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka sa wannan rishin lafiya ta su ta zamanto kafara a gare su ya Allah Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara dukkan mamatan musulmi gaba da Allah ka yabe musu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kaburburan su Allah ka sa kwance su hutawa ci Allah ka sanya kaburburan su dausayi daga cikin dausayin aljanna kada ka sanya kaburburan su zamanto ramu daga cikin ramukan wuta ya Allah Allah ka baka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zamanar da kasashen mu lafiya ya Allah masu muguwa ne ga kasan mu Allah ka maida musu ya Allah waɗanda suke son kasashen mu su ci baya Allah ka baida su baya waɗanda suke son kasashen mu su talauce Allah ka talauta su waɗanda suke son kasashen mu su tsiyace Allah ka tsiyata su ya Allah waɗanda suke son tattalin arzikin kasan mu ya kasa Allah ka kasa da su ya Allah Allah kai ma kasa kasa da su gaba da ya Allah Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka maida su baya ya Allah mu kuma Allah ka kai mu gaba ya Allah Allah ka kai mu gaba ya Allah Allah ka fada da arzikin mu ya Allah Allah ka habbaka shi ya Allah Allah ka bunkasa shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen rishi da talauci ya Allah da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu lafiya da amana lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kawo mana saukin rayuwa ya Allah Allah ka yabe mana zanuban mu kanana da manya Allah ka daukaka mu da mu da addinin mu ya Allah makiyan mu Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin